Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya muryar Arewa, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 23 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hutun ranar cika ciki ne da wata sabuwar dambarwa, inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan ƴancin sashen shari'an Amurka, inda ya ce suna sa son zuciya a cikin aikinsu. Ministan kuɗi a Zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019, inda ya ce wannan kasafin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin Afirka. Burtaniya ta ce ta cimma wata yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar Turai akan ƙudurin fayyace aniyarta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai cikin kwanciyar hankali bisa tsari.
Batun manyan zaɓuka da za a gudana a Najeriya da Senegal da kuma harkokin tattalin arziki na ci gaba da ɗaukar hankali a zaman majalisar dokokin ECOWAS da ake gudanarwa a birnin tarayya Abuja.
In sun ce za su sa ido a zaɓen da za a Najeriya da Senegal, suna da hurumi su sa ido. Amma sa ido da za su yi su dai su duba ne me yake faruwa. Amma ba su shigi cikin abin da ake yi ba.
Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin Bankin Duniya na samar da ruwa a jihohi 5 na jamhuriyar Niger. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da ke bayani kan cututtuka da kuma amsa tambayoyi masu sauraro da suka shafi kiwon lafiya, wanda a yau likitan da Hawa Umar ta gayyata zai yi bayani kan ciwon tamowa. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hutun ranar cika ciki ne da wata sabuwar dambarwa, inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan ƴanci na sashen shari'an ƙasar, wanda ya ce suna aiki da son zuciya. A wata hira da ya yi da dakarun Amurka a ƙasashen waje a jiya Alhamis ta wayan tarho, Trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke California ta yi mana rashin adalci. Kalaman na shugaban kasar da yana zuwa ne wuni guda bayan wata cacar baki tsakaninsa da babban alƙalin Amurka John Roberts akan ƴancin sashen shari'a tarayya, inda shi Roberts ɗin ya yi tir da sukar alƙali da ya zantar da hukunci akan aikata ba daidai ba akan shugaban gwamnati na Trump, cewa shi kuma Trump ya kira wannan alƙalin da alƙalin Obama. Roberts ya maida wa shugaban ƙasar martani ne da kalamai masu gauni, yana mai cewa kalaman Trump na tabbatar da rashin fahimtarsa ga ayyukan sashen shari'an ƙasar Amurka. Roberts ya fito ɓaro-ɓaro ya ce ba mu da alƙalai na Obama ko Trump, kazalika ba mu da alƙalai na Bush ko kuma Clinton. Ya ce abinda muke da su ne rukunin alƙalai masu gaskiya, masu kuma himma wurin tabbatar da adalci ga mutane da suka bayyana a gabansu. Ya ce ya kamata mu gode wa aikin da sashen shari'a na ƙasar suke yi babu tsangwama. To nan da nan shugaban Donald Trump ya maida martani a wani sakon Twitter da ya aike daga inda yake hutu na Mar-a-Lago da ke Florida. Ya ce ka gafarce ni babban alƙali, ina tabbatar maka cewa akwai alƙalan Obama kuma suna don suna maida mana da hannun agogo baya ga mutane da muka ba su aiki su kiyaye mana ƙasarmu. A hali da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya yi barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico a jiya Alhamis, lamarin da ya kawo tsaiko ga hulɗar cinikin dala biliyan 1 da miliyan 800 tsakanin ƙasashen biyu, idan gwamnatinsa ta gaza magance kwararren bakin haure daga nahiyar kudancin Amurka zuwa nan ƙasar. Trump ya faɗi haka ne a wani jawabi da ya yi ga manema labarai a wurin shakatawa na Mar-a-Lago a Florida, inda yake hutunsa na ranar godiya ko kuma cika ciki. Ya kuma tabbatar da kalaman sakataren tsaro Jim Mattis wanda ya yi a ranar Laraba inda ya ce an baiwa sojojin Amurka da ke kan iyakar Mexico umarni su yi amfani da ƙarfin da ya dace idan buƙatar hakan ta taso domin kare jami'an da ke sintiri kan iyakar daga mutane kada su ƙetare zuwa nan Amurka. Waɗannan kalaman da sun biyo bayan wata hirar wayan tarho ne da yayin da sojojin Amurka a yankin Asia da Pacific da kuma da aka nuna a talbijin yayin da yake hutunsa, kuma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake sukar shugaban da rashin kai ziyara ga sojojin Amurka da ke bagin daga tun lokacin da ya hau karagar mulki. Kimanin sojojin Amurka 5,800 ne suke aikin gina katanga da kuma gine-ginen ɗakunan tenti a kan iyakar Mexico a jiya Alhamis da ake hutun ranar cika-ciki, lamarin da ya janyo cece-kuce a kan yiwuwar take dokan Amurka ta shekaru 130 wacce ta haramta saka sojoji a cikin ayyukan tsaron da ya shafi na cikin gida. Ofishin harkokin cinikayyar Amurka ya faɗa cewa hulɗar ciniki tsakanin Amurka da Mexico ta samar da jumlar dala biliyan 615 da biliyan 900, wanda aƙalla kowace rana ta Allah ana samun dala biliyan 1 da miliyan 680 a kowace rana tsakanin ƙasashen biyu. Ministan kuɗi a Zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019, inda ya ce wannan kasafin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin Afirka bayan shekaru da dama da ƙasar ta sha fama da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ministan kuɗi Mutil Inchube ya ce kasafin kuɗin wani mataki ne da zai kai ƙasar ga cimma manufofinta na samun matsakaicin alfanu kafin shekarar 2030. Ya kuma ce Zimbabwe tana aiki gadan-gadan wurin shawo kan ɗimbin basussuka da ya mata katutu, wanda a halin yanzu ya kai dala biliyan 10. Wani mai fashin baki a kan tattalin arziki mai zaman kansa Trust Chikohora ya yaba wa ministan kuɗi Inchobe game da janye haraji a kan kayan gyara jiki da kuma kayan da nakasassu ke amfani da su da kuma ƙara haraji a kan ma'aikata, amma kuma ya ce farashin kaya ba zai ƙara yin kasa ba har sai Zimbabwe ta daina fitar da takardar karɓar rance.
So in spite of all the positive things that he might have done, the elephant in the room,
ya ce duk da cewa ya taka rawan gani, amma abubuwa da za su iya kawo wa tattalin arzikin ƙasar tsaiko su ne batun kudaden ƙasashen waje da ake amfani da su a cikin ƙasar, kuma hakan zai ci gaba da haifar da tsadar kaya a kasuwa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa gwamnatinsa tana nan tana shirye wata gagaruman tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan, amma kuma ya bayyana shakkunsa ko kwalliya za ta iya biya kuɗin sabulu. Trump ya yi waɗannan kalaman ne a wata hirar tarho da sojojin Amurka da ke ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a lokacin hutunsa. Ya kuma ce tana yiwuwa akwai ziyarar da zai kai a Afghanistan, inda Amurka ta jibge dakarunta lokaci kalilan bayan harin ta'addanci da aka kai a kan Amurka a ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. Ya ce muna cikin tattaunawa mai ƙarfi a Afghanistan a cikin wannan lokaci da mutane da dama ba su san da shi ba, kila kuma wannan ne karin farko, amma dai ina tabbatar muku da cewa muna tattaunawa mai ƙarfi a Afghanistan.
A gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda batun manyan zaɓuka da za a gudana a Najeriya da Senegal da kuma harkokin tattalin arziki ke ci gaba da ɗaukar hankali a zaman majalisar dokokin ECOWAS da ake gudanarwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Mainakaina ya haɗa mana.
Da yake magana yayin ci gaba da zaman majalisar dokokin gamayyar tattalin arziki na ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, wanda a halin yanzu ke ci gaba da gudana a nan Abuja, kakakin majalisar Mustapha Seselo ya ce za a sa ido sosai a zabukan da za a gudanar a Nigeria da Senegal.
The role of parliament in election observation is primordial for strengthening democracy and credibility of elections.
Rawar da majalisar ke takawa wurin sa ido a zabukuka wani abu ne mai muhimmancin gaske wurin karfafa tsarin demokradiya da nagartar zabe. Don haka ne ma ECOWAS har kasafin kuɗi take da shi su kutum da guda wurin sa ido a waɗannan zaɓuɓɓuka. Kakakin majalisar dokokin na ECOWAS Mustapha Seselo ya kuma ce za a zaburar da ƙasashen yankin musamman a fannin hada-hadar kasuwanci ba tare da shamaki ba. Shi kuma wannan wani juyin juya hali ne irin na tattalin arziki da ya samu asali a matakin nahiyar mu. Fannin ciniki ba tare da shamaki ba na Afrika na tattaro kan akalla mutane biliyan ɗaya da matakin auna tattalin arziki da ya kai dala tiriliyan biyu da dala biliyan 500, al'amarin da ka iya kai mu ga yankin yin kasuwanci ba tare da shamaki ba mafi girma a duniya. Ambasada Suleiman Dahiru da ke zama tsohon jakadan Najeriya a Sudan da Pakistan na bin diddigin zaman wannan majalisa.
In sun ce za su sa ido a zaɓen da za a Najeriya da Senegal suna da hurumi su sa ido. Amma sa ido da za su yi su dai su duba ne me yake faruwa amma ba su shigi cikin abin da ake yi ba. Zaɓe na Najeriya ne kuma zaɓe na Senegal ne. Tun lokacin da aka fara ECOWAS 1975 an ce mutane za su iya barin ƙasansu su je wannan ƙasa da yi ciniki ba tare da an zo ana musgunawa mutane ba. Amma kuma mun san abin da yake faruwa shi ne in ka ɗauki kayanka daga Najeriya za ka je Ghana, daga Cotonou za a dame ka, daga Lome za a dame ka, shiga cikin Ghana ma za a dame ka. Ni na yawo cikin ƙasashen nan na san abubuwan da ake yi wa mutane ba daɗi ko kaɗan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, amin.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda babban bankin duniya ya ba da tallafin kuɗi domin samar da ruwa a jihohi biyar. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Jihohi biyar ne na jamhuriyar Niger za su samu tallafi na wadatattun ruwan sha a ƙarƙashin wani ƙoƙari na bankin duniya da ya tallafa wa tsari na hukumomin ƙasar da miliyar 35 na sefa jihar Agadez ta daɗe tana fama da wannan matsalar, abinda yasa an ka ware mata miliyar 13 domin kai ruwan a yankunan da ke fama da wannan matsalar a cikin jihar ta Agadez. Abdul Razak Abubakar shine wakilin ministan ruwa na jamhuriyar Niger.
A garin Agadez mun san akwai matsalar ruwa, ba a rayuwa babu ruwa. Ana amfani wajen sha, ana amfani wajen kiyon dabbobi, ana amfani wajen tsabtace muhalli. Me za mu yi? Za mu dauko ruwa daga wannan shato Erkat a jaru a garin Agadez. Wanda za mu kasha a garin Agadez miliyar 13, aiki zai fara nan da kadan. Mu samu dai matsalar ruwa a wanke hawaye mutane a garin Agadez. Murnan ministirkin gidan ruwa ne, amma murnan al'umma Agadez ne yau a ce ba matsalar ruwa a garin Agadez. Mutane muna su dauki alkawali wannan ruwa da ake badawa idan an same shi a zan kulawa. Misali kana ganin ciyo ya fashe, ruwa na zuba, ruwan nan namu ne, mu duka na ƙasa ne a kula.
A cewar Mala Risa Feltu, magajin garin Agadez, matsalar ruwan a waɗansu lokuta tana ba al'ummar da ke cikin shiyoyin da ke fama da ƙaramcin su wahala mai yawan gaske.
Ungogi da yawa wani suna yi rana guda kusan abu ne wanda yake mutane yana ba su wahala sosai. Hukumomi ma sun zo Agadez su yi kuka bisa wannan ƙaramcin ruwan. Mun sha kiran su kuma muna kara kiran su don saboda wannan harka ta ruwa.
Ayyukan karuwan a cikin wurare na jihohin biyar da za su morewa wannan shirin zai dauki tsawon watanni 12. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar tamowa ko yunwa ko kuma rashin wadatar abinci mai gina jiki. Ana kamuwa da cutar ne sakamakon fama da annobar yunwa ko rashin cin abinci mai gina jiki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar tamowa, wato yunwa wanda a Turanci ake kira malnutrition?
Tamowa tana faruwa ne idan mutum jiki bai samu sinadaran abincin da ya kamata ya samu ba. Wannan ko zai iya yiwuwa saboda ko ba a ci abincin ba ne, ko kuma an ci abincin amma kuma babu sinadaran da jikin ke bukata, ko kuma a'a an ci abincin kuma da sinadaran to amma wata illa ta hana jiki ya amfani da wannan sinadaran. Wannan shi ke jawo sai ya kasance mutum ya yankwa ne, sai yunwa ta shiga, wato tamowa.
Idan mutum ya ci abinci koda mai gina jiki ne, me yake hana shi amfani a jikin dan adam?
Da bukatar in fara cewar mafi yawancin tamowa da yunwa da ake gani tana faruwa ne saboda babu abincin. Wanda suke samun matsalar tamowa saboda jiki bai amfani da wannan sinadaran da rai ba, basu da yawa, yan kadan ne matuka. To su kuma waɗannan suna da wasu cututtuka ne wanda ke hana jikin ya amfani da shi. Yawanci a asibiti ake gane cewa to wannan cutar ita take hanawa. Misali, akwai abin da ake cewa malabsorption syndrome. Wani hali ne da jiki yake shiga wanda gashi abincin ya je yan hanji, to amma yan hanjin suna da wasu matsaloli wanda ba sa iya su zuke waɗannan sinadarai na abinci su kai shi cikin jiki. A wani lokaci kuma an zuke abincin, to amma saboda wasu cututtukan ne wanda su kuma suke kawo amfani da waɗannan sinadaran fiye da yadda mutum ke iya ci, sai ya kasance an samu tamowa.
Likita, cutar yunwa tana da alamomi ne?
Tana da alamomi. Da bukatar a fahimci cewa yara sun fi samun wannan matsala, amma tana iya faruwa a manya don ganshi kamar abin da ya faru a wasu shekaru a Somalia, kamar abin da ke faruwa a wuraren da suka samu kansu a cikin yaƙi, kamar yanzu irin wajen su Yemen dinnan da ake samun matsaloli. To zaka ga har manya ma sun samu wannan ciwo na tamowa. Amma mafi yawanci tafi addaba yara. Ana magana cewar kusan kashi ɗaya daga cikin uku na yara da suka mutu a duniya akwai yunwa tare da su. Ita ce ko dai asalin ciwon ko kuma ita ce ta kawo ciwon da ya kawo mutuwar ya tsananta.
Mutum jikinsa ya yankwane da kai magana a baya, akwai wani alama da take nuna cewa lalle wannan yaro ko kuma babba yana fama da cutar yunwa?
Abubuwan da ake dubawa na ɗaya, nauyi. Nauyin yaro zai kasance bai kai yadda ya kamata ba idan yunwa ta ɗan lokaci ce. Idan kuwa ta ɗauki tsawon lokaci, to zai kasance tsawon shi ma ya kasance bai kai yadda ya kamata ya zama ba. Saboda haka za a ga yaron ya zama ɗan ƙarami, ɗan gajere, kuma ba nauyi. Duk wannan alamu ne na yunwa. Akan ga alamu idan ta yi tsanani, misali gashin yaron sai rinka yin ruwan gwal haka ko yalo-yalo, sannan bashi da ƙarfi zai iya zubewa. Wasu akan iya samun kumburin jiki idan misali tamowar irin ta kwashakwace. Za ka ga yaran ba sa cikin farin ciki ko da yaushe cikin kuka, ba sa wasa yadda ya kamata a ce yaro yana yi. Sannan za ka ga fatar su ta zama da kaja ta kamar bargo haka, za ka ga tana ta mucewa haka da sauransu. Saboda haka akwai alamomi da dama, amma waɗannan su ne alamomin farko da ake gani.
To cutar yunwa ko kuma tamowa tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana a jikin yaro ko kuma babba?
To babu wani takamaimai tsawon lokaci saboda abubuwa da dama. Abu na farko shine ya danganta ga a lokacin da ta samu yaron. Da can jikin lafiyar shi lau yana da isasshen abinci, har ya aje wani misali a ma'adana, to kin ga wannan zai kasance zai ɗau tsawon lokaci saboda sai ya gama amfani da jikin da ke ma'adanin shi kafin ya fara amfani da na maiko fat kenan da sauran protein din dake jikin shi kafin ya fara yankwanewa. To amma idan dama tun farko bai ma sami isasshen abincin ba, da kenan za ta nuna cikin dan kankanin lokaci. Saboda haka lokacin da ta kama mutum din ya danganta da da ya lafiyar shi yake kafin ciwon ya faru. Misali a ce yaron da yake ya sha nonon uwa misali har zuwa wata 6, kuma har a wata 6 nan babu matsala, ya samu isasshen nono, yana girma, babu wani matsala. To inda bayan wata 6 zuwa wata 7 din nan wata matsala da za ta iya kawo tamuwa ta shiga, sai ki ga alamun ba su bayyana ba watakila sai bayan wata 8, saboda dacen yana da abin da yake ya adana. To amma misali a ce yaron dama tunda aka haife shi misali bai samu isasshen nono ba, sai tamuwa ta fara shiga kafin ma a ce lokacin da za a fara bashi wani abinci. Akwai waɗanda misali suna zaman lafiya sai wata matsala ta zo, ko irin annoba ta ruwa ya ci gari, ko yaki ya kori mutane, to za ki ga dacen lafiya slow, amma yanzu tamuwa ta shiga, sai ki ga tsawon su ya kai daidai yadda ya kamata amma nauyin su ya sauka, saboda alamar tamuwa ta dan wani lokaci ne da ya shigo yanzu, ba abin da ya dade ba.
To likita, yaya ake jinyar yaro da yake fama da cutar yunwa?
Ya danganta ga tsanancin wannan ciwo. Akwai wanda za a ce bata ta'azzara ba, kuma za a iya dan ganin shi a asibiti a bada shawarwarin da ya kamata da yanayin abincin da zai za a rinka masa a sallami iyaye su tafi. To amma akwai wanda ta tsananta yadda idan yaro ya zo dole a kwantar da shi. Idan aka kwantar da shi din nan kuma akwai abubuwan da a wannan lokacin suna iya kawo barazana ga rayuwar shi. A lokacin abinda likitoci za su fara kokarin yi kenan, ai maganin waɗannan matsalolin za su kawo barazana ga rayuwa, sannan za a fara bashi abinci, sannan a tsara musu yanayin abinci da za su rinka amfani da shi bayan an sallame su asibiti, kuma a rinka ce musu zo daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
Yara an shekara nawa ne cutar tafi kamawa?
Yaran da suka yi shekara 5 abinda ya kasa cutar tafi illa a gare su, kuma saboda su ne za ki ga ba su da yadda za su yi, kuma idan wata annoba ta taso, ko ta misali tashin gari, ko yaki, ko wasu fitintunu, yawanci ta fi shafa su.
To likita, ana iya warkewa daga cutar yunwa? Misali in yaro ya sha fama da ita yakan zo kuma ya warke in an dace?
Ana warkewa, amma mafi yawanci waɗanda warkewan nan take ba ta barin wani matsala nan gaba su ne waɗanda aka ɗauki mataki cikin wata, misali a ce wata 20 na farko na rayuwa, saboda a lokacin kwakwalwa ke girma. Yawancin su idan har ba a dau mataki ba, basu warke ba zuwa wannan lokacin, kuma tamuwan nan ta fara tun suna kanana. To zai iya ko bayan da sun warke daga wannan yunwar, wasu matsalolin zai bi su har tsawon rayuwa. Waɗanda misali tamuwar ta kama su bayan waɗannan shekaru, misali a ce sai bayan shekara 4 ko shekara 5 tamuwar ta kama su, idan aka yi musu magani cikin dan lokaci, waɗannan yawanci za su warke, kuma ba su da wata matsala nan gaba da za ta zama wata babban matsala.
Akwai wani wayar da kai da malaman lafiya suke yi a asibiti wa mata kan yadda za su ciyar da yaransu abinci domin gujewa kamuwa da cutar tamuwa ko kuma cutar yunwa?
To matakin farko na idan za ana son a yi maganin tamuwan nan, to ya kasance tun kafin mace ta samu juna biyu, ya kasance tana da isasshen abinci a jikinta, sannan bayan ta samu juna biyu ne ya kasance tana cin abinci mai gina jiki, kuma tana da isasshen abincin a jikinta, sannan bayan haihuwa ya kasance a yi kokarin shayar da jaririn nan nonon uwa musamman a wata 6 farko na rayuwa, sannan bayan wannan wata 6 sai a fara sa mai abinci cika da zai fara ci, ya kasance kuma an guji irin yayan da muke yi na al'ada wanda dare daya a cire yaro daga nono, shi kuma ba abinci yake ci ba. Da yawa daga cikin yara sukan samu tamuwa saboda wannan dalili. Abin da ya kamata shi yayi din nan ya kasance abu ne da zai dauki tsawon lokaci. Misali yaro yana shan nono sau 10 a rana, sai a rage ya kasance sau 8, sai a kara mai abinci da zai ci dan wannan da zai wancan bambanci. Bayan ya saba sai a kuma ragewa, sai ya koma kamar sau 7 ko sau 6, sai a kara yanayin abincin shi har ta kai ga idan shi ma yana bukata, yana shan nonon ne ba wai dan yana bukata ba, kawai dan sha'awa, to a wannan lokaci za a iya tsaye da shi. Amma ya kasance yaro baya cin abinci kuma an raba shi da nono dare daya, to wannan yaro yana cikin hatsarin samuwar tamuwa. So idan aka wannan za a samu saukin tamuwa. Sannan cututtuka da suke addaba yara musamman waɗanda ake alluran rigakafin nan, ya kasance an tabbatar da ana yin rigakafin nan, sannan ya kasance tsaftar abinci, saboda gudawa tana daga cikin dalilin da yake sawa a samu tamuwa. A gudawa zai kasance ɗan hanjin ba sa ɗaukar abinci abincin da aka ci din ya kasance an zuke shi ya shiga cikin jiki yayi amfani. Saboda haka idan aka kyautata tsaftar abinci da ta yanayin wurin zama to sai kasance an samu saukin cututtuka. Saboda yawancin cututtuka ana yaro yana yin yawan cuta zai kasance abincin ma baya iya cin shi kuma sai kasance tamuwa ta shiga. To idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin tamuwa. Sannan siyasance gujewa annoba ta irin rigingimu da yaki da sauransu wanda zai sa mutane su tashi daga wurinsu su bar gonakinsu su bar sana'arsu da zai kawo yunwa. Idan aka yi maganin wannan to zai rage annobar tamuwa a ƙasa. Wuraren da suke an san cewa wannan wuri yana da hatsarin samun kamar ambaliyar ruwa ya kamata a ɗauki matakai saboda shi ma zai jefa wannan al'umma cikin irin waɗannan matsaloli.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace dan Allah ina so likita ya yi mini ƙarin bayani wai me ke kawo cin ruwa na yatsun kafa. Ma'ana sai kaga yatsun mutum yana yankewa ta ƙasa har yana radadi daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. To likita gare ka.
Bahaushe ya kira abincin ruwa yayi kyau haka. Saboda yawanci zaka ga idan mutum ya sa takalmi tsakankanin yatsun suka yi gumi wurin ya zama yana da danshi sai ya kasance wasu ƙwayoyin cuta za su girma a wurin ba sa girma idan wurin a bushe yake. Ya kasance kafin ka sa takalmin ka sai ka goge wurin ka tabbatar cewa ya bushe ko kuma a sa takalmi wanda bai matse ba wanda ba zai kawo zufa ba ko kuma ya kasance an sa takalmi budadde wanda iska za ta shiga tsakankanin yatsun to zai hana su waɗannan ƙwayoyin cuta da su girma a wurin. Saboda haka ga wanda suke da wannan cin ruwa yana da kyau ko sun yi wanka ko alwala ko wani dalili da yasa aka taba ruwa to a sa hankici ko irin tissue paper da ake sawa a tsana wurin ya zama ya bushe. Akwai magunguna da ake amfani da su a asibiti ya zuwa yadda za dan taimaka masa da magani da kuma shawarwarin da ya kamata ya bi dan ya guje su.
Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin mu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar da likitan mu. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hutun ranar cika-ciki ne da wata sabuwar dabarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan ƴancin sashen shari'ar ƙasar inda ya ce suna sa son zuciya a cikin aikin su. A wata hira da ya yi da dakarun Amurka a ƙasashen waje a jiya Alhamis ta wayan tarho, Trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a California ta yi mana rashin adalci. A hali da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya yi barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico jiya Alhamis, lamarin da ya jawo tsaiko ga hulɗan ciniki na dala biliyan ɗaya da miliyan 800 tsakanin ƙasashen biyu idan gwamnatinsa ta gaza magance kwararren bakin haure daga nahiyar kudancin Amurka zuwa nan ƙasar Amurka. Trump ya faɗi haka ne a wani jawabinsa ga manema labarai wurin shakatawa a Mar-a-Lago a Florida inda yake hutunsa na ranar godiya ko kuma cika-ciki. Ministan kuɗi a Zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin Afirka bayan shekaru da dama da ƙasar ta sha fama da taɓarɓarewar tattalin arziki.
Masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hatsi inda za ku ji abinda taron ƴan fafatuka zai mai da hankali a kai a taron da suke gudanarwa na kasafin kuɗin shekara ta 2019 da kuma waɗansu ƙarin rahotanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na interview.com. Ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin BOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni. Sai kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.